avec notre collègue de Maxwell qui m'en a...
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yako muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan dare na yau Laraba, 8 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa yau Laraba wata kotun tarayya a Najeriya ta ba tsohon gwamnan CBN Emefiele Bailey bayan ya kwashe kwanaki 151 a hannun hukuma. Za a ji kuma cewa darajar neran Najeriya na ƙara faduwa duk da irin kokari da gwamnati ke yi domin farfado da shi. Muna kuma dauke da rahoto da musamman akan yadda ake ƙara samun ƙaruwan ƙarrakin fiyade a Najeriya. Wanda Hassan Umar Tambol zai iya hada mana kana akwai labaran wasanni daga Ghana da Ridwan Abbas zai kawo mana to amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kira mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai harhare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas dake Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza a cewar ministan tsaron ƙasar, ƙarin Falastinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiyasin cewa mutane 15,500 suka tsere daga yankin a jiya Talata, adadin da ya lanka har sau uku idan aka kwatanta da na ranar Litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin samun cunkoso a kudancin Gaza idan inda matsugunai suka yi kaɗan don sauke sabbin 'yan gudun hijira. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza, duk da cewa ya yarda akwai buƙatar a kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falastinu. A wani taron manema labarai a jiya Laraba a gefen taron kolon kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a birnin Tokyo, Blinken ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga ƙoƙarin Isra'ila na kawar da kungiyar Hamas wacce ta kashe mutane 1,400 tare da sace wasu sama da 200 a wani hari da ta kai a Isra'ila a watan da ya gabata. Amma Blinken ya kuma ce a bayyane yake Isra'ila ba za ta iya mamaye Gaza ba. Gaskiyar magana ita ce ta yiwu akwai buƙatar gwamnatin haɗin gwiwa na wani ɗan lokaci a ƙarshen rikicin, amma yana da mahimmanci al'ummar Falastina su kasance kan gaba a shugabancin yankunan Gaza da yamma da kogin Jordan a cewar shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Amurka, Iraki da Siriya sun fuskanci harhare aƙalla sau biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka, yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayansu ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya Talata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin roka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a Siriya da ake kira Mission Support Site Euphrates. Ta kuma ƙara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata, kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansanin. A baya jami'an sojan Amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar Talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan sama da ke Erbil na ƙasar Iraki. Hukumar Tarayyar Turai ta EU ta faɗa a yau Laraba cewa ta ba ƙasashe mambobin kungiyar shawarar su fara tattaunawa da Ukraine akan ƙoƙarinta na shiga kungiyar da zarar ƙasar ta warware wasu batutuwa da yawa na yangaren bawul da suka rage. A shekarar da ta gabata ne EU ta ba Ukraine matsayin cancantar neman shiga kungiyar, watanni huɗu bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine. Ana sa ran shugabannin EU za su yanke shawara a yayin wani taro da za su yi a tsakiyar watan Disamba akan ko su amince da shawarar hukumar tarayya ta Turai ko a'a. babban jami'i a fannin manufofin harkokin wajen EU Joseph Borrell ya faɗa a yau Laraba cewa Ukraine na cikin kasashen su na Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuba da Allah yanzu ko bari mu bude taskar rahotannin mu. Bayan shafe kwanaki 151 a tsare hannun hukumar DSS da EFCC, babbar kotun birnin tarayya Abuja ta bada beli ga tsohon gwamna na babban bankin Najeriya Godwin Emefiele tare da sharaɗin sake wato sake shiga lauyoyin sa nan take wadanda kotu ta dora musu nauyin mayar da shi gabanta a mako mai zuwa ko kuma dukkan ranakun da za a buƙaci yin hakan. Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana da ƙarin bayani.
Mai shari'a Olukayade Adeniyi na babbar kotun birnin tarayya Abuja ne ya bayar da bilin tsohon gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele a yau Laraba 8 ga watan Nuwamba shekarar 2023 da muke ciki, inda ya yi la'akari da tsawon lokaci da ya shafi a gargami yana mai cewa dole ne Anthony Jarrad na tarayyar Najeriya da gwamnati su bi umarnin kotun. Alƙalin kotun ya bayar da umarnin a gaggauta sakin Emefiele ga lauyoyinsa a yau din waɗanda ake buƙatar su daga kawo shi kotu a duk lokacin da ake da buƙata. Wani alƙalin kotun dole ne tsohon gwamnan bankin ya miƙa takardun tafiyarsa kamar fasbo a gaban babban magatakardar kotun ya zuwa lokacin da za a gurfanar da shi a gaban kuliya don ya amsa tuhumar da ake masa. Magajimata Ibrahim mai makamin SN na daga cikin manyan lauyoyin da suka wakilci Emefiele a kotu, kuma ya ce tuni suka miƙa Emefiele ga iyalansa a birnin tarayya Abuja.
A cikin senior advocate guda uku na daga cikin su da sauran lauyoyin da muka taro muke neman cewa a shika shi tsohon gwamna Beli da kuma mun kalubalanci cewa a rike shi a tsawon wannan lokaci. A yau mun yi lissafi ya tsaya a hannun DSS da EFCC tsawon lokaci kwana 151. To Allah ya taimake mu fahimtar da kotu da cewa wannan abu ya saba wa tsari na doka, ya saba wa tsarin kundin mulki na ƙasa, ya saba wa ita kanta dokar gudanar da harkar laifuffuka da ke ta Najeriya, kuma ya saba wa shi kansa ƴancinsa kamar yadda wanda tsarin mulki ya tabbatar masa chapter 4. Kuma da ikon Allah, duk da cewa mun samu kalubalanci daga su kansu DSS da EFCC, amma Allah ya taimake mu, kotu ta fahimci cewa abinda muka faɗa shi ne ke daidai da ka'idar doka. Kuma zancen da nake miki a yau na ɗaya daga cikin lauyoyin da suka yi ta yakin cika shi, kuma Allah da ikonsa an cika shi da ni da sauran abokan aikina mu muka kai shi har gidansa muka danga iyalinsa Abuja.
Shi ma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce sakin Emefiele abu ne na ayi murna kasancewar an girmama dokar ƙasa.
To wannan magana abu ne wanda yake na ayi murna ba don cewa wai dan kotu ta bashi da shi beli ba, ayi murna saboda an girmama dokar kare haƙƙin mutum. In an ba mutum beli ba ana nufin shari'a ta ƙare ba. Ko da yake a Najeriya ya zama kamar al'ada da an ce an ba da kai beli sai ga abuwa ta shiririta da magana kusan daidai yake ma da ka samu ƴanci kaga abun ya ce cigaba ya ce baya daga ƙarshe kaga magana ta mutu. Amma abin da ya faru a nan gurin shine shi Godwin Emefiele doka ta haramta a rike mutum sama da awa 48 komin laifin shi, har doka ta fito ta bayanin cewa idan ba za a iya sakin shi ba to dole ne a fito a yi gamsasshen bayani akan dalilin da ya sanya ba za a iya sakin shi ba. Kuma tsarin mulkin Najeriya sashi na 150 da kuma na 174 ya dora nauyi akan babban ministan shari'a kuma lauyan gwamnati, wanda kuma shi din yana iya bada damar wannan damar shi yana iya bada ita aro. Akan haka ne ya bada ita aro ga hukumomi daban-daban na DSS na EFCC da sauransu. Akan haka aka rike shi Emefiele. Kuma abin da yasa kotu ta harzuka ta matsa dole da a fito da shi a zo da shi kotu a yau, to ba don komai ba saboda ta bada umarni na a bada shi beli a zo da shi kotu sun ki bin umarni. To bai kamata a ce ana da al'ada ta sai kotu ta rika harzuka kamin hukumomi su rika girmama kotu ba.
Emefiele ya fuskanci kane ne a lokacin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shi a matsayin gwamnan bankin CBN a ranar 9 ga watan Yunin shekarar 2023. Kuma kwana ɗaya bayan haka DSS ta tabbatar da cewa ta kama Emefiele. Idan ana iya tunawa an tsare tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara kan harkokin tsaro samba da su doki a tsawon sama da shekaru hudu ba bisa ka'ida ba baya ga Omeyele Sowore Sheikh Ibrahim El Zakzaki sai na baya-bayan nan wato Godwin Emefiele da tsohon shugaban EFCC Abdulrashid Bawa Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na farfado da darajar naira akan kudaden kasashen waje musamman ma dalar Amurka naira dai ya sake karewa inda ake sayan dala 1 akan fiye da naira 1000 a kasuwannin bayan fage wakili mu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
a bakon da ya gabata dai an sai da dalar ta Amurka a ƙasa da naira 1000 to sai da kuma a yau Laraba takardar kudin ta naira ta kare akan takardar kudin ta dalar Amurka yanda ake sai da dala 1 ta Amurka akan fiye da naira 1000 na Najeriya to ko me ke haifar da wannan sama da ƙasa da takardar kudin ta naira ke yi a kasuwannin kudi a Najeriya tambayar kenan da daiwa Dr. Dauda Ahmed Kuntugura wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya
wannan harka na kudin musaya watan da kudin Najeriya na kasashen waje wata abu ne wanda yake bayar da tsayayyen farashi abu ne da ya dogara da bukata da kuma samuwa misali idan bukatun dala yafi yawanta a kasuwa to dole kamar yadda muka sha bayani a baya za ka ga farashin ta ya hau haka kuma idan ta yi yawa a kasuwan ba mabukata haka kuma dole ka ga farashin ta ya sauka to a kwanakin baya kaga akwai matakai da gwamnatin kasan suka dauka da kuma kusan ita kasuwan kanta wasu abubuwa da suka faru a kasuwan yasa darajar naira din ya haɓaka to kuma kamar yadda muka magana ita kasuwan sai gashi kuma yanzu wasu alƙaluma kuma sun juya wai Allah yawanci yana dangantaka da bukatun kasan na shigo da kayan kasashen waje idan kasa ya zama ta dogara da kusan abubuwan kasashen waje kacokan to kaga su wayannan abubuwan da ake sarrafawa kasashen waje din nan da kudin kasan ake ba misali yanzu kayan da ake sowa daga China da wasu kasashe za ga cewa ba da naira ake wannan cinikin ba da kudin musaya ake wato musamman dala
ya zaka dai masu hada-hada kudi a kasuwannin bayan fage na kasar da aka fi sani da BDC sun kira ga gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu ta dauki kwararren matakai na ganin darajar kudin ta naira ta tashi kamar dai da Alhaji Bello Datti wani mai hada-hada kudaden kasashen waje a birnin Lagos ya shaida mani
yanzu dai a yanzu ban gida yana halin yanzu dai ya kai 1,100 a yanzu da safan nan za ka karfe 10
ta ba kuma da an ce ta kare ta dawo kasa da naira 1,000
wallahi ta kare wajen sati biyu sai tana yin kasa tana karewa sai da ta dawo a 970 zuwa da 80 to ta ci gaba kuma bayan kwana biyu uku sai ta ci gaba da dagawa a gefe ke dan dagawa duk ci gaba da dagawa zai ga hayo har ta kawo 1,100
to ko wani mataki ya kamata gwamnatin ta dauka domin farfado da darajar kudin ta naira ga dai Dr. Dauda Muhammad Kuntugura
gaskiya mafitan wannan matsala na kudin musaya ya kunshi abubuwa na farko akwai wanda za a yi na kankanin lokaci akwai na matsakaicin lokaci zuwa dogon lokaci wanda yake kaga na matsakaici na kankanin lokaci kaga hurumi ne na babban banki na kasan wanda shi zai duba ya gani tunda hurumin shi ne na kula da arziki da kuma kare musamman kudin kasa dole zai dauki matakai wanda suke wani lokaci ba sai ya sanar ma al'umma ba sai kuma na matsakaici zuwa dogon lokaci matsakaici kaga misali musamman yan kasan ya kamata a rage dogaro da abubuwa na kasashen waje mu rika amfani da abubuwan da muke sarrafawa a gida
yanzu dai a yanda yan Najeriya suka kasa kunne tare da zura ido ga gwamnati domin ganin matakin da gwamnatin Najeriya za ta dauka na farfado da darajar kudin ta naira mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan fuskar tattalin arziki Dr. Tope Fasho ya bayyana cewa gwamnatin tana nan ta nazari tare da dauko kwararren matakai da za su taimaka wajen daidaita farashin kudin na naira akan kudaden kasashen waje musamman ma dalar Amurka Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake cin zarafi ta hanyar fyaɗe wanda batun yake ƙara yawaita a Najeriya
Yaɗe wata babbar matsala ce da ta dade ana fama da ita a cikin kasashen duniya ciki har da Najeriya. Tsohon babban baturen ƴan sandan Najeriya na ƙasa Muhammad Adamu ya ce a lokacin da cutar corona ta yi kamari wato daga watan January zuwa watan Mayu na shekarar 2020 rundunar ƴan sandan Najeriya ta sami cases wato ƙararraki 717 a game da fyaɗe a fadin Najeriya. Har wa yau wasu bayanai sun nuna cewa lokacin da yawancin kasashen duniya suka kafa dokar hana fita don rage yaduwar cutar corona, mata da ƴan mata masu shekaru 15 zuwa 49 miliyan 243 ne suka yi fama da abubuwa a cikin gidaje kamar gallazawa, fyaɗe, lalata da su ko kuma tarzoma. A Najeriya ma bayanan har wa yau sun ruwaito cewa kimanin mata da ƴan mata miliyan 37 ne suka yi fama da fyaɗe, tarzoma don ayi lalata da su da dai sauransu saboda suna cikin gidaje a sakamakon dokar hana fita don cutar corona. Shin ko menene addinin musulunci da na Kirista suka ce a game da fyaɗe?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Tahiru Zubairu Abubakar, mazaunin Sabo Ibadan. To addinin musulunci ya haramta fyaɗe domin nau'i ne na zina wanda yake kaga ko abu ne wanda yake addini ya samu na dokoki, muna da dokoki namu na addini mu wanda ya hana mu irin wannan dabi'u ne marasa kyau wanda suke jawo musiba a cikin al'umma.
Idan mutum ya yi fyaɗe ga yarinya ko babban mace, me ya kamata a yi mishi a cikin addinin musulunci?
To kamar yadda addini ya tanada dai, idan mutum ya fyaɗe har aka tabbatar da shi ya aikata, kaga hukunci ne. In wadda take budurwa ce ko shi saurayi ne, kaga nau'i ne na zina, za a yi masa bulala. In kuma ainihin mai aure ce aka tabbatar da abin da ya aikata kamar yadda addinin musulunci ya tanada, shine hukuncin sa a jefe shi. Wannan shine abin da addinin mu ya tanada. Amma in har ba a samu irin waɗannan shaiduka ba, to akwai wani abu da ake cewa tahzir wanda malamai suka yi hukunci wanda bai zo hukuncin sa karara ba, to alkali na iya duba wani irin ladabtawa ya kamata ya masa. Gidan yari ne, bulale shi za a yi, wani abu za a bashi aiki mai karfi, wannan kuma alkali zai duba shi gani kamar yadda addini ya tanada.
Ko akwai gargadi ga jama'a a game da wannan fyaɗe?
To a ƙarshe dai abin da ke so in ja hankalin al'umma, mu iyaye ya kamata mu kula da ƴaƴanmu, mu san inda za su zo, inda za su je, mu san kuma halin da suke, ko ina suke. Kar mu bar su saga ga wannan shike jawo wannan dabi'o'i suna yawa a cikin al'umma. Kuma ba su tarbiyya ta gari, kar su yadda da kowane irin mutum wanda ba makusancin su ba ya zo yana lallaba su, yana ba su wani abu domin ya aikata wata masha'a da take bata da amfani gare mu da al'ummarmu.
To mallam, menene illar fyaɗe ga al'umma ko ga jama'a?
Allah ce babba, domin yana jawo musibobi da yawa a cikin al'umma. Wannan shine halin da muke ci, mun rasa ma inda za mu turo kanmu saboda musibobi sun yawa. Kuma ina da sanadiyar irin waɗannan dabi'o'in da muke aikata a cikin al'umma. Wannan shi fyaɗe ne.
Shi ko Rabaran Philip Mayango, shugaban bishara coci da ke unguwar Sabo Ibadan, ya ce addinin Kirista ya haranta yin fyaɗe.
Gaskiya addinin Kristanci musamman littafin Bible kenan ya yi magana da yawa game da fyaɗe, ya haranta wannan ayyuka. Littafin yana ga wannan ayyuka kamar mara sarki ne ayyuka wanda mutane suka aikata, duk yanda ka aikata shi mara sarki ne. Sa'annan littafin ya magana a ciki Afisawa sura 5 aya 5, ya ce lokacin da Apostle Paul wato manzo Bulus yana ma Afisawa mutane Afisawa magana, ya ce duk waɗanda suke yi ayyuka mara tsarki lallai kan waɗannan mutane ba za su taba ga mulki sama. Sa'annan kuma na duba kama yawanci Krista yawanci ba su gane menene ne littafi ya fadi ga moda ayyuka mara tsarki ba, shine ya sa suke aikata irin wannan aikace aikace wannan. Wasu kuma suka gane littafi abinda littafi ke fadi, amma yi gaganci ko kuwa cima manufa ne, da ba haka ba ba zai kasance haka ba.
To Rabaran, menene hukuncin wanda yayi fadi a cikin addinin Krista?
Kamar yadda na fadi da yanzu na ce, littafi ya ce waɗanda suke aikata ayyuka mara tsarki ba za su ga mulki Yesu Kristi ko kuma Allah ba. Hukunci kenan.
To Rabaran, ko kana da wani kira ko sako ga jama'a a game da wannan danyen aiki na fyaɗe?
Abinda zan so in kira shine littafi ya ce wai mara yaya akwai hukunci domin shi, domin ya yi magana domin mu ji mu koyo ayyuka masu kyau, domin mu bar ayyuka mara tsarki. So nake kira domin ka zama mai biyayya ga littafi da gaskiya, ka duba da cewa ayyuka fyaɗe din na ba aiki mai kyau bane, a bar shi.
Wani lauya mai zaman kansa a Ibadan, barista Taiwo Adediran, ya ce duk wanda aka kama da laifin fyaɗe, babban hukuncin da za a yanke mishi shine ɗaurin rai da rai a gidan yari. Amma ya dogara ga yadda an ka aikata fyaɗen, kuma ko gawa an ka aikata ma fyaɗen, hakan zai taimaka wa alƙali ya yi amfani da babban hukuncin ɗaurin rai da rai ko kuma a'a.
Anybody that is caught with the offense of raping is life imprisonment. That's the maximum punishment. But depending on the circumstance, peculiarity of each case, help the judge to determine whether to apply the maximum punishment.
Na tambayi lawyer, menene karancin hukuncin mai fyaɗe? Sai ya ce
14, 7, depending on the circumstance. A minor, for example, like a 1 year, would not want to be lenient enough.
Barista Adedoran ya ce shekaru 14 ko shekaru 7 a gidan yari ya dogara ga wanda an ka aikatawa fyaɗin. Idan karamar yarinya ce ƴar shekara ɗaya ko kamar hakan, alƙali ko mai shari'a ba zai tausayawa mai fyaɗe ba. Dr. Bashir Bello na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara, masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya, ya yi fashin baki a game da fyaɗe.
Ana samun fyaɗe saboda mutane da dama wanda suke gani suke fyaɗe, wanda ake gani kamar ba za su ke fyaɗe ba ne suke yin fyaɗe. Mutane suna gani kamar masu shan kwaya, masu shaye-shaye ko yayin iska su suke fyaɗe. Shi yasa ke harkar fyaɗe ke ƙara yawa. Fyaɗe akwai abin da ake kiran strip rape. Wannan na nufin kamar rape wanda kake gani kamar ba rape bane, amma shi an rape ma shi ne kamar fyaɗe. Ba ka misali wanda kake gani kamar shi ne kamar za a ba rikon yara, kamar baba, kamar kanin baba, kamar abokin baba, wanda dai suke kusa-kusa aka je da iyayen yaran mata wanda ake ganin su da daraja, su suka fi fyaɗin ma fiye da yayin kamar kuke gani. Fyaɗin ya fi yawa ne a tsakanin wanda aka fi yarda da shi cewa ba zai fyaɗin ba. Ya wacce ba ta ke kamar 17 ba ko 18 in har aka yi fuskanci da ita ko da yarda da ne ko ba da yarda ba fyaɗe ne.
Dokta, me za a yi a rage fyaɗe inda ba za a kakkaɗe shi ba kwata-kwata?
Zai shi ne wayar da kai, wayar da kai. ƴaƴa mata, iyaye, al'umma, ƴa mace ko ɗa namiji ma wannan wurin kar ka yarda wani ya taɓa miki shi, kar ka yarda wani ya taɓa miki shi. Zai iya ragu in har ana wayar da kai, wannan zai ragu sosai insha Allah.
Sai dai duk ƙoƙarin da ni yi don yanta bakin waɗanda aka yi wa fyaɗe. Ya Allah, mace ko namiji ko ma ƴan uwansu ya ci tura, saboda kowanne su baya son yin magana a game da fyaɗen, saboda waɗanda aka yi wa fyaɗe wataƙila ƴaƴansu ne, jikokinsu ne, iyayensu ne, matansu ne, ko ƴan uwansu ko kuma ƙannensu ne. Suna ganin cewa idan sun yi magana a game da fyaɗen sun tozarta iyalansu kuma sun tona musu asiri, da al'umma za su riƙa kallonsu da shi har illa masha Allahu. Saboda haka sun zaɓi yin gum da bakunansu don kada jama'a su san halin da suke ciki, kuma sun ƙi kai ƙara a gaban alƙali ko jami'an tsaro ko sarakuna don a bi musu haƙoƙinsu, wanda idan ana yin hakan zai daƙile wa masu aikata fyaɗe ƙarfin gwiwa, wanda zai hana su yin fyaɗen a can gaba, kuma ya zama darasi ga masu niyyar aikata fyaɗen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Sai zuku bari mu shakata da wannan faifan da ke bugawa kafin mu ci gaba. Da fata an shakata. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Manajan kasuwancin Midiyama SCA Beneza Edu ya yi kira ga shugaban kasar Ghana Kufa Addo ya cika alkawarin tallafin kuɗi da ya yi wa shugabancin clubin gabanin soma wasannin rukunoni a gasan CAF Champions League. Shugaban ya yi wa Midiyama alkawarin sidin miliyan ɗaya bayan ta zama zakaran Premier League Ghana na shekara ta 2022-23 yayin da yake mika musu kofin da suka ci na ligin a Jubilee House wato fadar shugaban kasa. Dole cewar ta samu shiga bangaren wasannin rukunoni farkon lokaci na tarihin club, har yanzu Midiyama ba ta amshi wannan alkawari da shugaban kasa ya yi ba, ana kuwa dab da soma wasannin na rukunoni cikin watannin. Saboda haka Edu ke kira ga shugaban ya cika alkawarinsa ya taimaka wa clubin a shirye-shiryenta. Babban mai koyar da Black Stars wasa ya shirya don gabatar da sunayen 'yan wasan da za su baje kolin su wa Black Stars din a wasannin su guda biyu na kokarin samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 cikin makon nan. Kungiyar ta Black Stars da sau hudu take zama zakara na Afirka tana shirin yin gumurzu da Madagascar da Comoros a rukunin na daya a watan nan. A cikin watan Oktoba ta yi wasannin sada zumunci da kasar Mexico da Amurka duk a cikin shirye-shiryen nata, sai dai bata kai labari ba saboda ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun zakarun na CONCACAF da kuma ci hudu da nema a hannun Amurka. Captain in Black Stars Ghana Andre Ayew ya shirya komawa cikin 'yan wasan Black Stars wa wasannin su na neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da za su yi da Madagascar da Comoros cikin watan nan. Kamar yadda tushen wannan labari ya nuna, Ayew wadda bai samu gayyata ba a wasannin sada zumunci da Ghana ta yi da Mexico da kasar Amurka yanzu an nemi ya haɗe da 'yan wasan cikin makon nan. Ko da yake yanzu haka Ayew ba shi da club da yake yi wa wasa, kwarewarsa da iya shugabancin sana da tasirin gaske ga coach Chris Houghton. Ra'ayin kara shi cikin 'yan wasan wa wannan gumurzu da wajibi ne a yi nasararsa ya iso ne a dalilin muganyar rawa da Black Stars ta taka wancan karo da ba a gayyace shi ba, inda Amurka ta lallasa ta da goluka hudu tana nema bayan Mexico ta yi mata kace-kace da ci biyu ita ma da nema. Shugabannin kungiyoyin kwallon kafar kasashen Morocco, Portugal da Spain sun haɗu a birnin Rabat domin tabbatar da niyyarsu na ɗaukar nauyin karɓan bakuncin gasar ta FIFA World Cup 2030. Wannan shine alaman kaddamarwa a hukunci na tsarin ɗaukar nauyin gasar, kuma shugabannin uku sun ka haɗa kai don bakin wannan yunkuri mai muhimmanci. Fawzi Lerja, shugaban Royal Moroccan Football Federation, da Fernando Gomez na Portuguese Football Federation, da Pedro Roja, shugaban Royal Spanish Football Federation, sun gabatar da mafarkinsu na wannan gasa da nufin inganta tarihin gasar cin kofin duniyar da ƙarawa wasan armashi tare da yin tasiri. Da wannan mukai so ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Radwan da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Maryam da takaitattun labaran duniya.
A takaice, a yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza, a cewar ministan tsaron ƙasar, ƙarin Falastinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiyasin cewa mutane 15,500 suka tsere daga yankin ajiya talata, adadin da ya lanka har su uku idan aka kwatanta da na ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai buƙatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falastinu a wani taron manema labarai a yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya a birnin Tokyo Blinken ya sake jaddada goyen bayan Amurka ga kokarin Isra'ila na kawar da kungiyar Hamas wacce ta kashe mutane 1400 tare da sace wasu sama da 200
to masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato Fiona wa mai da ta shirya ta bada umurni da kuma injiniya mu na wannan dare Mr. Bill baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi a kwana lafiya assalamu alaikum